الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بينك و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتي قبل كراتمنا تفسير أيوة أصبر يوم السبت 24 جوات الرملانة هجرة من ضم الله صلى الله عليه وآله وسلم لقبرن مكة وقبرن مدينة كان لشكرة دبو ديدة لحدو دا 40 دهلو وان دي زمو دي ديدة قوم شابير قواتنا تريل ميلادية النبي إيسى بن مريم عليهما السلام أبيت لهم إذا اللي صافين يا إنقنت سنة لشكرة دبو بيو دا 20 دا أكو إذا ما أمن تابا أديا مش جتابوا سورة سورة دا أكي كيرانت سورة الحشر كوكما سورة بني النذير ولن يهودا واني أزاما من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم قولك تنكا في زمن النبي الله تبارك وتعالى يقدر هجرا سودة تترو وانتو لغرورو وانتو ذوى بن مدينة عند سكيادة سنسني سكي أنبوات مسمى sakanin anguwan su da ƙuryan birnin Madina aka ce tafiyan mil biyu ne katal suka yi manya manyan ganuwa da yake suna da kuɗi suna da ƙarfin tattalin arziki suka tara miyagun makamai amma abin da ya kawo su birnin Madina saboda ko Allah zai kaddara annabi ko manzon da zai bayyana a ƙarshen duniya ya fito a cikin su daɗa samun daraja da ɗaukaka duniya da lahira. Sai Allah ta'ala ya kaddara annabin Bakureshi ne, kuma a Makka za a haife shi, a Makka zai girma, iyayensa mutanen Makka ne asali, sai dai mahaifiyarsa ce mutumiyar Madina. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara manzon Allah na ƙarshe, annabi na ƙarshe, wato zai zauna a birnin Madina a ƙarshe, a nan zai kafa gwamnati ya tsara tsari mai kyau bisa dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. To abin da ya faru kenan, sai waɗannan Yahudawa duk da kasancewa da manzon Allah ya hijira daga Makka zuwa Madina ya yi yarjejeniya da su domin a zauna lafiya, kuma kada wani ya yaƙi wani, kada wani ya taimaka ma wani ya yaƙi wani a cikinsu. Sun amince da wannan, shi yasa manzon Allah ya ainihin zauna tare da su a birnin Madina har zuwa lokacin da abin da ya faru ya faru na kisa na mutanen nan guda biyu wanda manzon Allah ya tafi anguwansu domin neman taimako da gare su kamar yadda aka saba, kuma dama a tsarin musulunci Allah bai hana ba. Su kuma suka shirya yadda za su yi ibtiyali, wato na manzon Allah. Abinda ake nufi da ibtiyali shine a kashe mutum ba tare da ya sani ba, bi ma'ana kisan gilla. Katulu gila shine a kashe mutum a tsara masa ba tare da ya san tsarin makirci ko ainihin dasisan da aka shirya masa ba. Wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan alamu na warware alkawari wanda suka ɗauka. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ba da dama ga annabi ya jefa tsoro a cikin zukatan waɗannan mutane. Annabi ya samu dama ya ba da umarni, aka samu wani digo a cikinsu aka kashe shi, aka karya lakonsu. Kuma manzon Allah ya tsare su na tsawon kwanaki 6. Allah ta'ala ya ba ki dama da binansu ma aka ce a fassare, a sa wuta ma a wani ɓangare domin hankalinsu ya tashi kurazana. Kuma abin da ya faru kenan. Sannan daga ƙarshe suka ce sun miƙa wuya ga annabi, amma suna neman alfarma. Manzon Allah ya bar su sun yadda za su bar birnin Madina, za su tattara nasu ya nasu da matansu da ‘ya’yansu da abinda za su iya tattarawa a kan raƙuma kawai su fita su bar birnin Madina. Amma ba a yadda wani daga cikinsu ya ɗauki makami ba, kuma suka yadda da wannan ba domin Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara haka ba, da fa ba za a iya da su ba, saboda mutane ne masu ƙarfi. Ko da yake Allah ta'ala ya ba mu labari ya ce duk ƙarfinsu ba su fi ƙarfin Allah ba. Shi yasa a farkon aya, a ƙarshen aya ta farko, Allah ta'ala ya ce wa huwal azizul hakim. Dama Allah ta'ala ya riga ya kaddara, idan ba a fatattake su aka kore su aka yi musu koren kare ba, to Allah ta'ala ya shirya akwai azabtar wanda zai musu. To abinda ya fi musu sauƙi shine a yi musu koren kare su canza gari, wala Allah a cikinsu ko a cikin ‘ya’yansu da jikokinsu za a samu waɗanda za su karbi addinin Allah. Tunda ba wai ana son mutane duka su mutu suna kafirai su shiga wutan jahannama ko wutan hawiya ba ce. Sai dai wanda Allah ta'ala ya kiryar da ki shine kiryayye, wanda kuma Allah bai kiryar da ki ba to fa ba za ka taɓa samun mai kiryar da ki ba, walan tajida lahu nasira. Saboda haka waɗannan Yahudawa na Banu Nadir tunda sun warware alkawari, shine Allah ta'ala ya ba mu labari a aya ta 2 ga abin da ya faru gare su kamar yadda muka karanta. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. شيني كما يدمو كي بياني بعد من الله يجي فقروا أتكن بكا تنصبا دا منظم الله دا صحبي بلطية لصبا. Saboda sun yi ƙarfi sun tara makamai waɗanda suke miyafu, ba kowa ne a wajen ya mallaki irin makaman da suka mallaka ba. Amma wa ƙazafa, sai Allah ya jefa fi qulubihimur ru'ba, ya jefa tsoro a cikin zukatansu. Sai aka wayi gari da suka sadu da suka miƙa wuya, yaqribuna buyutahum, suna rusa gidajensu saboda suna jin haushin kada su tashi musulmi su zo su zauna a wajen, ba kananan mugaye ba ne. Suna rusa gidajensu da kansu kamar yadda Allah ya ce bi aidihim, da hannayensu, wa aidil mu'minina, su kuma mu'minai da suka ga waɗannan Yahudawa suna rusa gidajensu sai suka ce bari mu zo mu taya ku. mutumin da ya kera gida, shin gidan sama ne ko gidan da aka sanya masa kayan alatu ne ko ma menene, in ya zo yana rusawa kafin ya bar gari, tun da dama an ba su dama an ce su ɗibi abin da raƙumansu za su iya ɗibawa, kuma kaga mutum ba zai iya ɗaukan gida ba. Dan kaga an ɗauki gida a bayan doki ko raƙumi, to gidan kara ne ba gidan gaskiya ba ne, saboda gidan gaskiya ba zai ɗauku ba. To don haka sai ya kasance saboda tsabar mugunta suka ɗauko ainihin fartanya da kuma gatarai suna ta sassare gine-ginensu, muminai ma sai suka zo suna taya su domin su gwada musu cewa babu abin da ya dame su, tunda suka kona waɗansu bishiyoyin gabinai da waɗansu bishiyoyi a bayan gari suka sassare, wannan ya gwada ba arzikinsu ba kuɗinsu ne yake so ba. Ya kamata ku gane wannan, saboda haka yukrifuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina, da kansu zai kasance suna rusa gidajensu da hannayensu da hannayen muminai, amma bai yiwu suka rusa gaba ɗaya ba. Saboda me? Saboda sun riga sun shirya wa duniya. Ko a garinku ka duba ka gani waɗanda suka yi manya-manyan gidaje suka kamfaci filaye suka yi concrete ɗin gidaje yadda ka san sun shirya wa duniya kaman ba za su mutu ba. Kai kuma kana gani inda kake ciki mai yiwuwa ma wani bukka ne, wani bayan gidansa ya fi cikin ɗakin amaryanka, wani bayan gidansa ya fi falon babanka, domin a bayan gidansa za ka iya kwanciya har ka yi bacci, a bayan gidan za a samu talabijin, za a samu fire, a cikin fridge ɗin nan kowane irin kayan marmari za a sa, ga juice iri daban-daban, ga wanda ka fi sani laka tsera duk za ka samu a ciki. Sannan ba mamaki a fridge ɗin nan za ka samu dambun nama, ga dambun kifi mai yiwuwa ma har da farfesun da ba zai ɓaci ba an ajiye, ga buredi mai laushi an ajiye. Saboda haka in ka shiga ko kwana da kwanaki kai a cikin bayan gidan masu halin nan baka da matsala. Waɗannan idan ka shiga bayan gidansu sai ka ce sun shirya, wato ma duniya ba za su mutu ba. To kwatankwacin haka ne waɗancan suka yi, amma kuma suka zo suna rusawa da kansu da kuma taimakon bayin Allah muminai. Muminai sun taimaka musu ne ko sahabban annabi sun taimaka musu ne? Domin saboda su gwada musu cewa abinda za su bari ba shi ne damuwansu ba. Kuma waɗansu malamai sun yi istinbati a nan, tunda ana ba mu labarin abin da ya faru ne a zamanin annabi. Allah ta'ala ya ce yukribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina. Wa ya gane isharar da nake so na fala? Ba mamaki wani ya tsinka yi wannan. Waɗanda suka taya Yahudawan Banun Nadir wururu ta gidajensu sahabban annabi ne, amma ba a faɗi sunayen wane ne da wane ne da wane ne ba, saboda waɗanda suka taimaka suna da yawa. Amma sai Allah ta'ala ya kira su muminai a nan, yasa aka ce sahabban annabi masu daraja ne. Akan ka zage su, gara ka zagi iyayenka ya fi maka kwanciyar hankali. Iyayenka ma ba ba ka dama ka zage su ba, kowani ya zage ka aka ce ka danne zuciyanka. Akan karama da zagi, gara karama da mari din ya fi sauki. Tunda annabi yana faɗa cewa min akbaril kaba'ir an yasubba ar-rajul walidai, yana daga cikin mafi girman kaba'irai mutum ya zagi iyayensa. Qalu ya rasulallah wa kaifa yal'anu ar-rajul walidai ko yasubbu ar-rajul walidai, yaya mutum zai zagi iyayensa ko ya la'ance su? Sai annabi ya ce ayya, saboda an sani gaba da gaba ka zo ka zagi mahaifinka ko ka zagi mahaifiyarka, to wannan sai dai idan kanka ya kunce kai dan wuyuwi ne. Duk wanda kansa yake wuyuwi komi ma zai iya yi. To don haka shi yasa suka yi tambaya, don abin akwai mamaki da ya kace wani ya zage ka sai ka tashi sai ka rama. Idan ka rama ya zagi babanka, ka zagi babansa da mamansa, to wannan zagi kowa zai koma wato kan iyayensa ne. bi ma'ana wanda ya zagi babanka ya zagi babansa ne. Idan karama ka zagi babansa ka zagi mamansa, domin wajen rama ko mutum ya fi hucewa da yawa, ya fi karawa. Tunda kasancewa albadi wa zalim, wa ka zagi babansa ka zagi mamansa, to iyayenka ne duka biyu ka hada. To shi yasa aka ce yayi taka tsantsan. Shi ne muke ce ba za ka iya haƙuri ba, to mu kuma muna faɗa a gefe shi ne gara karama da mari, ya fi maka sauƙi. Tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya kira waɗannan sahabbai muminai, to kai ka yi kaɗan ka kushe su, kuma kai ka yi kaɗan ka wulaƙanta su, ka yi kaɗan ka wulaƙanta su ko ka ƙasƙantar da su, saboda sun riga sun samu wannan matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ko kai yanzu idan ka zo ka ce mumini ne, ko ɗan liman ne kai, ko liman ɗin ne, ya ce shi mumini ne, za mu ce a'a, saboda qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum. Abinda Allah ya ambata kenan. Saboda haka ko liman ya zo ya ce aini mumini ne, ko alaramma ya ce shi mumini ne, a'a, ka tsaya kai musulmi ne, mun yadda da wannan, amma imaninka tsakaninka da ubangijinka. Ina fata an gane. Yukribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Sai Allah ta'ala ya ce kulura, ya ku masu basira. Kulura da darussa da yawa, darasin da ka gane ana son ka lura. Duk wanda ya bunkasa ba zai fi ƙarfin Allah ba. Idan ya ce ya fi ƙarfin Allah, to ka ba shi lokaci. Idan Allah ya maka tsawon kwana, za ka ga ƙarfinsa. Da ko menene kuwa yake takama. Sannan kuma duk wanda ya rike Allah ba ya faduwa. Duk rundunan da suka taru domin su yaƙe shi, su yaƙe ki, sai Allah ya taimake ki, ya taimake shi, ya karya su gaba daya. Yasa aka ce fatabiru ya ulil absar. Amma a gurguje malaman usulul fiqh suka ce wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yake gwada, wato a rinka amfani da itibari, lura, wajen yanke hukunci ko fitar da maqasid na ainihin a shari'a al-islamiyya, manufa na shari'ar musulunci. Wannan shi yake tabbatar da cewa akwai qiyasi. Ana iya amfani da qiyasi wajen zartar da hukunci na musulunci. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa'tabiru ya ulil absar. Kuma kowa ya sani qiyasi yana mataki ne na hudu daga cikin matakai na ainihin wato dalilai ko foundation usul, masadir na ainihin shari'a na musulunci. Idan ka ce Qur'ani, za ka ce hadisi, za ka ce ijma'i, na hudu sai a ce me? Sai a ce qiyasi. To yana ɗaya daga cikin dalilai na qiyasi, fa tabiru ya ulil absar. Sai kuma Allah ya ce me? Walau da
بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار.
الله تبارك وتعالى يأتيك بدباء مبياني يأتي ولولا ba domin an kataba Allahu alaihimul jala'a, Allah ya rubuta musu janyewa da koran karin nan da za a musu ba. Daga birnin Madina, su wannan kabilan Yahudawa na Banu Nadir, ya ce la'azzabahum fid dunya, wallahi da ya azabtar da su a nan duniya a nan birnin Madina. Saboda haka daman suna da abubuwa guda biyu da suke jiransu, akwai kora, akwai azaba. Tunda kora ta zo, to za a daga musu kafa akan azaba. Wala Allah cikin su a samu waɗanda za su karbi musulunci daga baya. Amma ba domin wannan kora ba, aljala la'azzabahum fid dunya. Amma duk da haka, idan suka ci gaba da taurin kai a inda suka je, kai bara ne, ina ne, suka je suka zauna, to Allah tabaraka wa ta'ala yake walahum fil akhirati azabun nar. Lalle ranar takin alkiyama a lahira suna da azabar wuta, saboda addinin su Allah ta'ala bai yadda ba. Tunda aka aiko manzon Allah, to an riga an gama komai. Duk wanda yake da wani addini ba Yahude ne, ba Nasare ne, ba Majuse ne, Arne ne, kowane irin kafiri ne da mushriki, to dole ya dawo ya bi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Idan bai karbi wannan ba, to makomansa za su kasance wuta ce ranar takin alkiyama. Zalika me yasa Allah ta'ala yayi musu wannan, aka kore su fata-fata, kora ta wulakance, suka bar sauran dukiyoyinsu ba za su iya daukawa ba, suna ji suna gani suna lalata abinda suka mallaka, gashi an zo an musu koran kare, ko kuma azaba tana jiran su da ba a musu koran kare ba, saboda me? Zalika bi annahum ذلك دليل ان يسا الله يمسو هكا بانهم شاقوا الله ورسوله سبوا لسن سابا وعلا جمان زنسا سوالا شيكي قد تيو انك سابا وعلا كون ارم ولكن تزي يسامون كدنيا idan ka saba wa manzon Allah kowani irin wulakanci zai iya samun ka duniya, to sai ya yi hankali. Kuma duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah, duk wanda ya saba wa manzon Allah ya saba wa Allah. Domin za mu samu aya nan gaba, Allah tabaraka wa ta'ala ma ya ambaci matsayin manzon Allah ne, bai ma ambaci ainihin matsayin shari'ansa ko littafinsa ba, sai na manzon Allah kawai. Domin a gwada mana cewa duk wanda ya bi Allah to zai bi manzon Allah, duk wanda ya bi manzon Allah to ya bi Allah ne, babu wani bambanci. Zalika bi annahum shaqqu Allah wa rasulahu inma fa'ala Allah bihim zalik, dalilin da yasa Allah ya musu haka. Wa sallata alaihim rasula, ya sallata manzonsa akan su. Wa ibadahu almu'minin, da kuma bayansa mu'minai. Li annahum khalafu Allah wa rasulahu, saboda sun saba wa Allah ne da manzonsa. To aya ma ta riga ta faɗa, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim, saboda haka duk wanda ya saba wa umannin annabi to fitina tana iya samun sa a duniya, ta jarrabawa ko ta musiba ko ta bala'i, Allah ya kare mu. Sannan kuma ranar takin alkiyama ga kuma azaba mai raɗaɗi, Allah ya tsare mu. To waɗannan ma su ma sun saba wa Allah ne da manzonsa. Wa kazzabu bima anzalahu Allah ala rusulihi, kuma suka ƙaryata abinda Allah ya saukar wa manzanninsa. Almutakaddimina fil bishara, musamman manzannin da suka shuɗe na busharorin da yake cikin littafansu, Yahudawa ne ko Nasara, bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da annabi Muhammad. Wa hum ya'rifuna dhalika, alhali sun san waɗannan ayoyin kuma sun gane su. Kama ya'rifuna abna'ahum, kamar yadda suke sanin ayayensu da suka haifa. Wannan ambata mana waɗansu surori a can baya, da Yahude in ya ga annabi wanda ya san littafinsa yakan gane cewa shine manzon Allah na ƙarshe, kamar yadda idan ɗansa ya ɓata yakan gane ɗansa bayan ya ɓata. Idan kana tare da ɗanka ya ɓata, aka ce an je an samo shi, ka zo ka duba wannan ko ɗanka ne ko ba ɗanka ba, yana da wahala ka zo kana ta dudduba shi haka, kana ce kai baka gane ba shin ɗanka ne ko ba ɗanka ba, yana da wahala. Sai dai in yayi shekara da shekaru, zaman ya fi ɗan firet, yanzu kuma ya dawo wani murjeje kamar doya, ko kuma a ce ya samu matsala an masa rauni a ko'ina, to wani ba zai iya ganewa da wuri ba. Amma dai wajen tsawo da wajen faɗi da wajen menene za ka iya ganewa, ko kuma ya fara ruɓewa ko ya fara lalacewa, ki ne ba za a iya ganewa ba, wannan idan gawansa kenan. Amma yana da wahala a ce kana tare da ‘ya’yayenka su ɓata, sannan kuma a samo su ka ce kai baka gane su ba, ‘ya’yanka ne ko ba ‘ya’yanka ba, sai ka ce kana cikin Hadijiya, wanda yake cikin Hadijiya ne ba zai iya ganewa ba. Saboda haka Yahudawan nan sun san annabi sarai, idan sun gaife sukan gane manzon Allah ne na ƙarshen zamani sarai, kuma sukan gane ɗan aiken Allah ne, sun sani ƙwarai. Amma kuma duk da haka suka saba masa, yasa Allah ta'ala ya ce wa man yushaqqi Allah, to kaga nan kuma sai ya ambaci sunan Allah, bai sake ambaton sunan manzon Allah ba, kamar yadda ya walan surare walan surare, kuma idan ya ambaci sunan Allah da manzonsa to zai sake maimaitawa يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أما بعد وإلى أولي الأمر منكم با وإلى وأولي الأمر منكم با فأنبت با kuyi da'a wa Allah kuyi da'a wa manzon Allah da shugabanni daga cikin ku matukan ba su kauce wa Allah ba amma idan an samu jayayya da husuma to kuma yadda al'amari zuwa ga Allah da manzonsa ba a ce ku koma zuwa ga wajen wadancan shugabanni ba saboda garanti littafin Allah sannan garanti hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba a ce wa ulil amri ba saboda wani lokaci shugabanni tunda ba ma'asumai bane za a iya samun kurakurai da gare su yasa ba a sake jaddada su ba anan kuma aka ce zalika bi annahum saboda su waɗannan yahudawa da makamantansu shaqullaha wa rasula sun saba wa Allah da manzonsa wa man yushaqillaha duk wanda ya saba wa Allah to ka kai a tunaninka sai ka ce wa man yushaqillaha wa rasula duk wanda ya saba wa Allah da manzonsa to sai ba kare wa rasula ba don a gwada maka duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah duk wanda ya saba wa manzon Allah ya saba wa Allah don ba yadda za a yi karaba su idan ka ce la ilaha illallah ka soke muhammadu rasulullah to ka riga ka faɗi warwar haka ma ba zai yi ka ce ashhadu anna muhammadan rasulullah sannan kuma wajen ashhadu an la ilaha illallah ka janye ba zai yi ba musamman waɗanda suke zuwa wajen bokaye ko masu tsafi domin sun soke na farko ne kamar sun yarda da na biyu sannan yan kala kato su kuma sun yarda da na farko ne sun soke na biyu ba zai taɓa yiwuwa ba sai ka haɗa su dole idan ka ce ashhadu an la ilaha illallah sai ka ce ashhadu anna muhammadan rasulullah ko kiran sallah ne ko ta da ikama da ka ambaci wannan Allah shine na farko sai kuma ka ambaci manzon Allah ka taba jin kiran sallan da za a yi ko ta da ikaman da za a yi a zo a ce ashhadu an la ilaha illallah sai kuma a tsallake ashhadu anna muhammadan rasulullah sai a ce hayya ala salah to waye koyar da sallan yin dai haka ne hayya ala falah gaba ɗaya kiran sallan ma da ikaman waye koyar saboda ba kiran sallah da ikama cikin qur'ani kuma duk wanda ka barke da qur'ani zalla ka ce masa ya zo ya yi maka sallah khamsu salawa katabahunna allahu ala al-ibad waɗannan salloli guda biyar ya zo ya gwada maka yadda ake yi wallahi in bai karanta hadisai ba bai yi ba sai dai kawai ya zo ya yi addu'a domin as-salatu addu'a abinda ake nufi da as-sala shine addu'a a yi addu'a kawai to addu'an ma manzon Allah bai barka ba sai dai koya maka yadda ake addu'a kaji magana yasa ba inda za ka bi ka kauce wa hadisan annabi katsira ba zai taɓa yiwuwa ba wannan mun kawo misali da sallah ce kawai azumi duk da kasancewa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayanin da yadda ake azumi kuma ɗan yi takaitaccen bayani ko muhimman bayanai amma wane ne ya yi azumi aka koya da gare ki a aikace manzon Allah wajen bayar da zakka wane ne ya yi bayanin zakka dalla-dalla manzon Allah wajen aikin haji wane ne ya yi aikin haji dalla-dalla sahabbai suka koya da gare ki manzon Allah ya ce ku zo anni manafikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadha yace ku koyi aikin hajin ku da gare ni ba mamaki ba wannan shekara ba za mu sake haduwa da ku ba kuma aikin hajin annabi na karshe kenan kusan shine na farko shine na karshe yasa mutane da yawa har da waɗanda bai san ku ba duk sun kasance a cikin sahabbansa sun ga aikin sa kirikiri kaga wani ikon Allah haka Allah ya kaddara masa saboda haka wa man yushaqillaha duk wanda ya saba wa Allah sannan kuma wajen fassara wa rasulahu da manzonsa inda ya ka saba wa Allah da manzonsa sai Allah ya ce me fa inna allaha shadidul iqabi lalle Allah mai tsananin ukuba ne mai tsananin azaba ne duniya da lahira to Allah ya kare mu sannan sai aka ci gaba da bamu labari waɗannan dabilan da aka yanke kun san wani abu ne wanda yake ba saba ba in aka je yakan mutane ba a yanke bishiyoyinsu ba a kona gona kansu, ba a tsatsare dabbobi. Amma a wannan karon sai Allah tabaraka wata'ala ya bada dama yace ayi, sai dai kuma yin da Allah yace ayi bai ce ayi gaba daya ba. Shine yake ta magana, ya za a yi annabi ya zo ya sa a tare kaza kaza a tare da binai, to shine Allah tabaraka wata'ala sai ya saukar da aya tunda ayi annabi wa ma yantiqu anil hawa wa kadhalika la yaqalu anil hawa, annabi baya furuci bisa son ransa sannan kuma baya aiki bisa son ransa, to abin da ya aikata to da umurnin Allah subhanahu wa ta'ala. Shine Allah ta'ala ya ce ma kafatun min linatin
ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idhnillah wa bi'idhnillah wa liyukhziya al-fasiqin.
To lokacin da ake ta maganganu shine Allah ta'ala ya saukar da wannan aya, ya hutatar da manzon Allah kuma ya hutatar da ainihin sahabbansa. Wani lokaci idan ka zo kai abu mutane za su yi ta maganganu, amma in kana da hujjanka ba abin da ya dame ka, saboda in ka je lahira ma hujjan kenan za ka kawo. In ka fahimci hujjan da kyau shikenan, in ka je lahira baka da matsala. Amma in baka fahimci hujjan da kyau ba ko akwai son zuciya, in ka je lahira za ka yi bayani. Anan Allah ta'ala ya kare manzonsa ya kare sahabban manzonsa. Me Allah yake? Wa katatun millinatin, duk abin da ka yanke na ainihin bishiyan dabinai, saboda su suka fi yawa a birnin Madina. Kuma har yanzu idan ka je babban alaman da zai gwada maka ka iso birnin Madina wato bishiyan dabinai, ba kaman birnin Makka ba. Don haka idan ka je za a shiga Makka kai ta zazzare idonka, ko idan za a shiga Jidda kai ta zazzare idonka, ko idan za a shiga birnin Madina kai ta zazzare idonka, za a ga bambanci. Saboda akwai waɗansu dabinan ma da suka yi su, ina kyauta zaton kamar dabinan technology ne, saboda yanzu abubuwan ci gaba sun zo sun yi yawa, da suka yi manya-manyan hanyoyin su, suna da hanyoyi barkatai na fitan hankali. Domin idan ka je ƙasan Saudiya ka yi yawo, ba ƙasan Turawa wanda za ka je kana buɗe bakinka har yawo yana zuba saboda tsaban kallo, ba ƙasan Turawa wanda za ka je kana jin mamaki. To suna da hanyoyi da yawa, to a tsakiyar hanyoyin sai suna tsagawa suna sa dabinai ko a gefe, sai ga dabinai ina jin ko na lantarki ne ko kuma na roba ne aka yi su. To amma kuma in kana yawo a waɗansu wurare a birnin Madinan, hatta gonan dabinai, lambun dabinai ɗin za ka gani da bukkoki da gidaje irin na ƙauyawa a cikin lambunan. In kana so ma kana iya shiga ciki ka sayi dabinan da za a tsinko maka daga sama, domin ka zo ƙauyenku kana ba da labari. In ka ga dama za ka yi haka. To a Madina za ka gani birjek, amma ban da Makka kuma ban da Jidda da waɗansu yankuna daga cikin ainihin yankunan Saudi Arabia. Saboda haka waɗannan dabinai da aka yanke na ƙabilan Banun Nadir ko na Yahudawan Banin Nadir, Allah ta'ala ya ce ma katatun min linatin, duk ainihin bishiyan dabinon da kuka yanke, aw taraktumuha qa'imatan, ko kuka batta a tsaye ba tare da an yanke ba, ala usuliha, a bisa ainihin ƙasanta, wato fa bi iznillahi, kun yi haka ne da izinin Allah. Saboda haka duk wanda aka yi yanke da izinin Allah ɓarna ce, amma Allah ta'ala ki ya ce a yi haka. Sannan wanda aka bari shi ma an bar shi ne da izinin Allah, kuma Allah tabaraka wa ta'ala ki ya ce a yi haka. Wa liyukhziya al-fasiqin, kuma Allah ya yi haka ne domin ya ƙasƙantar da fasikai, domin ya wulaƙanta su waɗansu fasikai. Al-fasiqina al-muradu bihim su ne al-yahudu, waɗannan Yahudawan Banu Nadir da kuma waɗanda suka kwaikwayi ɗabi'u irin nasu. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala da ya kawo ma waɗannan Yahudawa wannan al'amari, to dai sun haƙura, sun kama hanya, sun koma Khaybara, waɗansu daga cikinsu sun koma ƙasan Siriya. Wannan fatattaka ta farko kenan. Zamanin Umar ɗan Khattab shi kuma sai ya zo, waɗanda suke Khaybara ya daɗa koransu gaba. Nan an ce li awwalil hakiri, to akwai li akhiril hakiri kuma. Amma ke a zamanin Sayyidina Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu abin ya faru. To amma dai na zamanin annabi shine Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labari anan. Kuma wani abin mamaki, bayan waɗannan mutane sun fita sun ɗibi abin da za su iya ɗiba tunda suna da dukiya mai yawa, to sun bar dukiyoyi masu yawa. To wannan dukiyar da suka bari ya za a raba ta? Ganima ce, sai idan an yi yaƙi da takobi an zubar da jini, abinda aka samu ake kira ganima. Kyauta ce, wannan hadiyya ce, ana zaune lafiya akan ɗauko kyauta a baka. Kuma annabi ana baki kyauta yana karɓa. Ko wanda ya bada annabi kyauta ba musulmi bane, manzon Allah yakan karɓi kyauta, sai dai kuma wa yusabu alaiha. Annabi idan an masa kyauta to yakan samu wani lokaci sai ya rama. Duk kyautan da kai wa annabi to zai rama. Ba wai ya sake mayar maka da wannan ba, a ya karɓa kuma yakan yi amfani da kyautan. Amma kuma sai ya biya ka ta wata hanya daban. Yasa a musulunci aka ce kyauta kashi biyu ne, mutumin da zai ɗauki kyauta ya baka, wannan tsakani da Allah kenan. Yanzu kaman alaran wahidun kulo 10,000 ya ce aka ramaka Allahu ga wannan, biko sai in karɓan sa aljihu nan ce alhamdulillah. Amma fa ba lallai ne kuma wata ranar an zo sallah ba shi ɗani ba. Zai ɗauki kyauta ya bani, saboda Allah ya bani kyauta. Sannan kuma ni zan iya ɗaukan kyauta in bada alaramma. Abinda ya sa na bada alaramma kyauta, daman na hango mai yiwuwa yana kiwon kaji ne, wanda ya tashi raba kajin nan, to ni ma dai ya dube ni kada ya manta da ni. Wannan babu laifi in ka yi irin wannan, sai dai mafiya yawa mutanenmu na karkara na ƙauye su ne suke irin wannan kyauta wa mutanen birane. Idan mutum ya kai wani matsayi ba a son ya yi kyauta domin a biya shi. Wala tamnun tastakthir, an hana annabi haka. Amma in kai kyauta wa annabi shi kuma yakan yi kokari ya biya. Yanzu da sallar nan sai wani ya riko kajinsa na Filani guda biyar ya kawo maka lafiyayyun zakaru, ya haɗo da ainihin kuka da aka daka ta mai kyau, ga kuɓai wanda aka daka mai kyau, sannan ya haɗo da bushasshen karkashi aka haɗo maka, sannan kuma ya samo wani bandanta na kifaye ya kawo maka. Tsakani da Allah kana zaune a dogon gida ko gidan sama, kana hawan mota, mutumin da yake hawan keke a ƙauye sai ya kawo maka waɗannan. Kuma yanzu da sallah, to me yake nuna maka kenan? Inda yanzu an zo da sallah, me yake nuna maka kenan? Bai yi laifi ba. Sai ka yi ƙiyasi, zakarin Filani guda biyar ya kai naira kaza, da kekiyar kuka ta kai naira kaza, da kekiyar kuɓaiwa ta kai naira kaza, bandan kifi ya kai naira kaza, sannan bushekiyar karkashi ta kai kaza, duk an haɗo maka mai yiwuwa har da waken miya irin kanan naɗe ya kai kaza. To sai ka yi lissafi, ka ga riga da wando da babbar riga da hula da takalmi za ka ba shi da 2,500 kulin mota. Saboda ka'ida an ce idan ka ba shi kyauta bai kai abin da ya kawo maka ba. Idan ya fita ya je ya duba ya ga abin bai masa ban ya dawo, yana iya cewa ya fasa. Sai ko kayanka zakaru an ci da shi. Don haka duk abin da aka samu ta hanyar kyauta, to ga yadda ake samu. Ko kuma hanyar sadaka, annabi ba ya cin sadaka. Ko kuma in an kawo ta hanyar zakka, ga yadda Allah ta'ala ya ce a raba zakka. Idan ganima ce ma, ya faɗi ga yadda za a raba ganima. Idan gado ne, ga yadda aka ce a sarrafa gado. Idan kasuwanci ne, mallakan mutum ne. Idan ya mutu wasiyya, yadda ya ce a yi masa wasiyya, haka za a aiwatar. To amma ya sai ga wata dukiya an same ta ba tare da an sha wahala ba. Kawai annabi ya ce sahabbai su fito ne, kuma suka fito. Abinda ma ake magana annabi shi kaɗai yake kan raƙumi, duk sauran a ƙasa suka fito. Kuma zaman da aka yi na kwana shida ba wani yakin da aka yi. Amma da Allah ya jefa tsoro a zukatansu suka tsorata, su da kansu suka ce sun sallama unguwan gabaliya. Kaman a ce duk gari ne DRA, mutanen DRA suke sun sallama DRA. Don akwai abin da yake ɓantaruwa, akwai abin da ba zai ɓantaru ba. saboda haka kine sai aka ce to ya za a raba wannan tunda ba ganima bane ba kuma gado bane ba kyauta bane ba sadaka bane menene sunan wannan kine faiku kine Allah ta'ala yake wa ma afa Allahu ala rasulihi
wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjabtum alayhi فَمَا أَوْجَبْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَهِنَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيَفُوكَ الدَّهُكُنْتِ kwatankwacin ganima lokacin da aka yi yaki aka samu ganima ta farko ba san yadda za a raba ta ba a yakin Badar shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa aka samu jahayayya tsakanin dattawa na sahabbai da samari na sahabbai samari suka ce su suka yi yakin nan suka shiga lungu ko ina lungu da lungu su suka yi fi bala'i a wannan yaƙi na Badar shi yasa aka ci nasara dattawa kuma suka ce ai wannan hurhuran da kuke gani wato ba kan wallafa bane ba mutumin da zai leƙo hurhuran nan ya ce zai yi wani gigigigi yana da wahala ba domin mun tsaya mun tare muku ba da yaƙin ma ba za ku yi ba kine aka kama jayayya aka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma manzon Allah bai da wani hukuncin da zai yi domin a lokacin ganima ta farko kenan da aka samu kine Allah ta'ala ya saukar da suratul anfal yayi cikakken bayani kamar yadda ayoyin suratul anfal kai bayani dangane da abin da ya faru a yakin Badar in ka debo wadansu ayoyin ka debo ayoyin suratul ali imran ala imran ko da yake ta fi karkata ga yakin Uhud haka dai kamar yadda suratul tauba ta yi magana kan yakin tabuka to haka surori suka yi ta bayanai shine Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya yace to dai wannan kulil anfalu lillahi war rasuli wannan dukiyanka Allah ce da manzonka kawai sai aka tsaya anan to duk abinda aka ce na Allah ne da manzonsa kaga kowa baya da bakin magana ku dattawa ba ku da bakin magana kuma samari ba ku da bakin magana to ya kamata fa mu gane ba yadda za a yi a cikin community a cikin al'umma shin musulunci ake yi ne ko zamantakewar duniya a ce dattawa zalla su ne za su jibinci abu kawai ba zai taba yiwa ba dole sai da samari sannan samari su kuma zalla su jibinci al'amari babu dattawa ba zai taba yiwa ba dole sai an hadu duka biyu amma waɗannan su girmama waɗannan su ba da dama ma waɗannan kowa ya tsaya a matsayinsa kamar yadda kullum muke ambatawa to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya bada sunan wannan abin da aka samu ba tare da an wahala ba ba tare da an yi yaƙi ba sai ya kira shi fai'u ya kuma sunansa da larabci kenan mafiya yawa da Hausa ma babu ba su da wannan suna ai kaman ganima ce da ya bada ganima ya bada wa ganima suna yace ga yadda za a raba me ye sunan ganima da Hausa eh to ladan yaki arzikin yaki to fai ufa kyautan Allah in ka ce kyautan Allah abubuwa da yawa za su iya shigowa ciki to a takaice dai ga abinda Allah yake wa ma fa Allahu ala rasulihi minhum do abinda Allah ya bada manzonta daga waɗannan mutane su wane ne yahudawan banun nadir do abinda Allah ta'ala ya bada annabinsa ya bada manzonsa daga waɗannan mutane to ya kamata ku sahabbai ku sani fa ma awjabtum alayhi min khaylin wala rikabin to fa ba ku yi wahala a kansa na hawan dawakai ko kuma raƙuma ba ko akwai wanda ya je yaƙi akan raƙumi an ce annabi ne kawai ya haura raƙumi ko akwai wanda ya je yaƙi akan doki balle kilimin din wani abu mafiya yawa idan kun ji haka to akwai hukuncin da Allah zai ambata ne a gaba tunda aya can baya ya ce wa qazafa fi qulubihim ar-ru'ba tunda ai musulmi ma zanantum an yakhruju su kuma wazannu annahu mani'atuhum hutunuhum min Allah amma me ya faru Allah ne ya aike Allah da kansa yazo ya diddiga su ya jefa tsoro a cikin zukatansu don yazo musu sai inda ba su yi tsammani ba to ashe idan an samu arbikin wannan yakin da ba a gwabza ba to na Allah ne da manzonsa sai kowa ya ja bakin sa yi shiru saboda ba haka kai ba an yi ne fa saboda mutanen yanzu ko yanzu mu da muke zaune muke tafsiri muke abin nan idan wani babban mai kudi ya kawo wata babban kyauta an zo an fala an ce ga takarda nan an zo da jaka an ajiye kun san an zo da jaka aka ajiye duk za ku bar kallon mu ku koma kallon jakar mai yawa an duba takardar ce cafi to fa tafsiri ya tashi in ce akramaka Allahu to gashi dai an turo takarda da naira miliyan 100 amma a ciki an ce miliyan 5 katal na mai jan baki 95 na mai fasara misali ko da yake zai wahala masu wannan su a ce to miliyan 30 na mai jan baki ya yi miliyan 30 na mai jan baki miliyan 90 na mai fasara o ba ku yadda ba kenan o akwai yan amin ko saboda yanzu da za a ba mu a zo a bayyana ga ki an ajiye to ba za ku yi hakuri ba idan muka karɓa muka yi shuru an zo da jaka na ce maza a shiga da jaka gidana yan agaji sun raka ni kofa na ce duk ku je na gode Allah ya saka da alheri can kuma zai yi ce akramaka Allahu shigo kai kalanka za ka shigo shigo to zuwa washi gari in muka zo muka zauna kaga kyamaramen din nan ko ne ba wanda za ka gani sannan masu shirya benti da menene wani ma sai an zuwa na ce masu da Allah zuwa zai ce da sauran lokaci da Allah ba za ku ci to an ta samun maza kowa zai sa ido shi ya sa aka ce duk mutumin da ya samu kyauta ko ka samu wani alheri ba tare da kayi tsammani ba ba aiki kai aka baka ba annabi ya ce ma sayyidina Umar karkaci kai kadai sai yasa wani lokaci akwai ladan ido wanda ya dauko miliyan 100 ya kawo muku shi zai yi wahala ba shi miliyan 100 yana iya yi wa albashinsa bai wuce naira 100,000 ba to ko ba komai ya kamata a ɗan rufe ido percentage na miliyan 100 ɗin nan in ba za a iya bayarwa gaba ɗaya ba a ɗauki miliyan 5 dai a baki saboda in ka ɗauki miliyan 5 ka baki duk aikan da aka baki wannan zai daɗa ƙarfafa ki ba zai je ya rage ba sannan kuma misali ina buga misali da mu ne domin ya zamo kiyasi saboda nan gaba za mu zo mu yi magana dangane da masu alheri wanda ba sa waiwaye kun san da dama daga cikin malamai marowata ne akwai fada amma ba ya katawa to ba sai na kara sa baki Allah ya kyauta na'am wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da manzonsa na dukiyar fai'o daga waɗannan mutane yahudawan banu nadir fa ma aujabtum alaihi ba ku yi wahala a kai ba min khailin na dawakai ko kuma wala rikabin ko raƙuma walakin sai dai walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha walakin sai dai Allah tabaraka wa ta'ala da kanta yusallitu rusulahu ala man yasha yana sallaka manzanninsa ne bisa wanda ya ga dama dalilin da ya sa aka ba da dama wa sahabban nan har suka zamo barazana ga yahudawa saboda manzon Allah ne ba domin shi ba da su ba za su iya da su ba ai da Allah ya ce manzanninsa kowane manzo akwai taimakon da Allah ya masa kuma annabi ya riga ya fala ya ce ko ƙarshen duniya ne idan dujjal ya bayyana ina tsakaninku ya ce zan muku maganin sani kalai ni kadai na zan muku maganin sa. Amma fa idan dujal ya bayyana bana nan, yace famru um hajiju nafsi, yace kowa yi ta kansa. Annabi ya riga ya fada, annabi yana nan, sahabbai sun samu sauki ga manzon Allah baya nan, al'umman musulmi suka samu sahabi ko guda daya a zakaninsu sun samu sauki. Idan babu sahabi, akwai wanda ya zauna da sahabi na annabi, balle a ce sahabban annabi, ana samun sauki. To haka mutane, idan an samu mutanen kirki a cikin suna samun sauki, idan babu mutanen kirki ko za su sha wahala. Shine wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ba domin mutanen kirkin da suke cikin mu ba, wallahi da an juye duniya da an dade da halaka Najeriya. Amma saboda akwai mutanen kirki daga cikin mu da yawa, mu ba mu san su ba, ko ma ba mu san su ba, Allah ne ya san su. Wallanda suna addu'o'i ko a boye ko a bayyane, kuma Allah yana karban addu'o'in su. Suna bada hakuri wa Allah, mutane suna karna, amma su idan suka je za su bada hakuri wa Allah, ko suna istighfari ko suna karanta Qur'ani da sauran waɗansu ayyuka makamantan waɗannan, ke sa Allah yake sassauta mana. Yasa duk wanda ka ganshi alaman mutumin kirki ne, karka wulakanta shi, karka tozarta shi, karka ci mutuncinsa. Don ba haka ba, to za ka ɗauko alakakai, saboda in yi maka mummunan baki, to wannan zai bi ka, kuma za ka lalace har lahira, ba za ka ji daɗi ba, saboda ka taɓa na Allah. A yi taka zanzan. Walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha, sai dai Allah yana sallaka manzanninsa ne. Kaga nan bai ce sahabbai ko kuma mutanen manzannin ba, manzanni kawai ya kira. Don haka wannan dukiya ta Allah ce da manzonsa. Wallahu ala kulli shay'in qadir, kuma Allah mai iko ne bisa dukkan komai. Saboda haka tun da kun fahimci wannan dukiyar ta fai'u ce, Allah ne ya sallada shi yasa aka same ta, to ga yadda za a raba ta. Allah shine mai rabawa. Mai Allah yake,
ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasul walil qurba walyatama walmasakin وبني السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد
العقاب. Wannan tsarin dukiya Allah ta'ala yake, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura, duk abinda Allah ya bada manzonsa daga ma'abuta al-qaryu daban-daban, ba banun nadir kawai ba, kaman Fadar abinda ya faru kenan, kaman Kaibara abinda ya faru kenan, kaman Ummul Qura abinda ya faru gare su kenan, kaman Yambo abinda ya faru kenan, da sauran wurare daban-daban. Ba a yi yaƙi ba, amma aka samu dukiya mai yawa wanda yake kira fai'u. Allah ta'ala ya ce falillahi, wannan dukiyar ta Allah ce, wali rasuli dukiyar ta manzon Allah ce, wali zil qurba dukiyar ta makusantan dangin manzon Allah ne. Wannan an kawo fali, wannan nasu ne dukiyar Allah. A gina masallatai, a inganta jihadi, ko a gina makarantu ta manzon Allah, manzon Allah zai ɗauki abincin gidansa da hidimomin gidansa, tunda yana jagorantar mutane, to kaji inda aka samu albashi kenan. Sai ga gwamna yana jan kuɗi mai kauri, saboda gwamna zai je yana noma ne, gwamna zai je yana kiwo ne. To a cikin baitul malin musulunci zai ɗauki albakinsa, amma zai ɗauka daidai gwargwado banda zalunci. Ina fata an gane. Saboda haka a cikin dukiyar fai'u, annabi yake ɗaukan abincin gidansa ne ke kara guda. kamar yadda Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya bada bayani. Walizil qurba sune dangin annabi wadanda ba sa cin sadaka, kuma za a dauka a basu saboda tunda aka turo manzon Allah to dangin sa ma suna da daraja, amma wadanda suka yi imani Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace su sune walizil qurba. To kuma sai sauran mutane, wal yatama sai marayu na kowaye ne, wal masakin sai miskinai masu bukata kowane ne, wa ibn sabil sai matafiyi waɗanda suke masu gaskiya ba ƴan tuwatuwa ba. Allah ta'ala ya ce yayi haka ne, kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, Allah ya wannan rabo ne saboda dukiyar ka ta kasance a tsakanin mawadata ne. Ko yanzu kasuwancin da ake a duniya mawadata su suka fi samun riba, sauran talakawa su ake murkusa su saboda kudin da kake rikewa baya bai ta kara ya karya ba, amma wancan mai kudi yana zaune sai ya duba wayansa sai ya ce alhamdulillahi yanzu na fana samu riba miliyan 100. Kai kuwa ka je ka gama karaɗe kasuwanni gaba daya ka gagara samun riban 10,000, sai yana kishin gida ya samu miliyan 100. Wani business ma kawai yana daddannawa sai ya ce akwai an kira na tura miliyan 500 wani waje, can sai ya ji galalan sai ya ce miliyan 500 din nan fa ta koma miliyan 800. Wallahi ba imani kake da shi ba zai kafirta shi a wajen dun ta waye za ka yi, kace kai kace anya duniyan nan sai in kana da imani. To shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya rarraba waɗansu abubuwa, ko gado ma Allah ta'ala ya rarraba ne, in ba haka ba masu ƙarfi su suke mamayewa a ƙasar nan, duk mutumin da ya mutu ya bar magadansa masu ƙarfi su suke mamaye dukiyar ba sa ba da sauran, ba haka ba ne? Haga an kauce wa hanyar Allah, kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Eh ina jin abin ya shafi wani ne ko shi yasa ya amfana shi. Wa ma atakumur rasulu, to ku saurara, tunda an ce yanzu dukiyar Allah ce da ta manzonsa, to kun ga sai hukuncin da annabi ya yi. In ku masu imani ne duk abinda manzo ya zo muku da shi fa ku zo ku Allah ya ce ku karbe shi. Wa ma nahakum anhu fantahu, duk abinda ya hana ku ko bai baku ba to ku hannu. Da wannan ne malamai suke kafa hujja akan cewa duk sunnan annabi mu rike hannu biyu, duk abinda annabi ya hane mu mun nisanta, saboda abinda manzon Allah ya faɗa na shari'a to kamar shari'ar Allah ce. Sannan kuma wattaqullah, ku ji tsoron Allah, inna Allaha shadidul liqa, lalle Allah mai tsananin ukuba ne. Wannan ya gwada duk wanda ya tawaye wa manzon Allah, to Allah mai tsananin ukuba ne. A can ba ya ce wa man yushaqillaha fa inna Allaha shadidul liqa, a nan kuma ya ce wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah inna Allaha shadidul liqa. Saboda haka ko saba wa manzon Allah aka yi to mutum zai shiga tsananin ukuba ranar takin alkiyama. To sai ayoyi na gaba, an kasa mana mutane gida uku a zamanin annabi, haka suke gida uku, sannan kowane zamani za a iya samun kashi ɗaya daga cikinsu ko kuma kashi biyu. Kashi ukun da za a ambata mana nan gaba kuma suna daga cikin wanda suka cancanci a basu fai'u, waɗanda suka yi hijira da mutanen Madina da kuma waɗanda suka biyo bayansu. Malamai suka ce waɗanda suka biyo bayan waɗanda suka yi hijira da mutanen Madina ila yawmil qiyama. Kaga mu ma za mu iya shiga ciki kenan, amma ƙarin bayani sai darasinmu na gobe insha Allah ta'ala. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.